Jama'a sashin Hausar Muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60 masu sauraron mu a jihohin Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa akan mita 102.5 da rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM a kasar Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Radio kuma si sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. To masu sauraron mu sai amana aikin gafara, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Hafsat Dan Mai Soro da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawo muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin.
Za ka ga Najeriya kullun kayanta a baya yake, in ka kwatanta su da kasashe irin su Ghana da su South Africa ko nan Benin.
To ko da me Najeriya ke dari wajen rataba hannu kan tsarin cinikayyar bai daya? To kun ji wannan bayanin kamar yadda ya gabata saboda tangardin da muka samu a Niger kuma daga yanzu sai babban asibitin ƙasa da ke Yamai ya tabbatar da buƙatar kai jami'i waje kafin a kai shi, ko da menene
magabata in ma ciwon kai gare ka sai horan shi, in ciwon ciki gare ka sai turai.
To sannan yau bayan labaran duniya za a kira wayarmu a bayyana ra'ayoyi game da kuɗaɗen da ake biyan 'yan majalisu a dukkanin matakai a matsayin albashi ko allowance allowance. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 2025655. Muna kuma tafa da shirin wasanni a takaice, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Hukumar tsaro da haɗin kan ƙasashen Turai OSCE ta tabbatar da cewa an gudanar da zaben shugaban ƙasar Rasha a cikin tsanaki da adalci, amma ta lura da cewa ba a baiwa mutanen ƙasar zaɓi mai yawa ba na mutanen da za su iya zaɓa. Wakilan da hukumar ta tura don su yi nazarin zaben sun dawo mata da rahoton da ke cewa yayin da aka yi ta ƙarfafawa mutane su fito su jefa ƙuri'a kuma suka fito ɗin, sai dai takaitawar da aka yi na 'yancin al'umma da kuma ƙayyade yawan 'yan takara sun takurawa zaben da yake ba masu jayayya da yawa a cikinsa. Yanzu haka dai duk alamu na nuna cewa shugaban Rasha ɗin na yanzu Vladimir Putin ya kama hanyar samun nasara akan wasu abokan takararsa su bakwai da suka tsaya zaben shugaban ƙasar. Shugaba Putin ya yi wa dubban magoya bayansa jawabi a birnin Moscow, inda ya gode musu kan jefa masa ƙuri'a. Da aka tambaye shi ko zai sake neman ƙarin wa'adin shugabanci a zaben shekarar 2030, Putin ɗan shekaru 65 da haihuwa ya ce wannan maganar banza ce. Kuna zaton zan zauna a nan har sai na shekara 100 ne? Wani babban lauya a fadar shugaban ƙasar Amurka ta White House ya ce shugaba Donald Trump baya da niyyar koran babban jigon gudanar da binciken na Robert Mueller daga aikinsa. Duk kuwa da ƙorafe-ƙorafen da shi Trump ya yi a dandalinsa na Twitter, inda yake zargin jami'in da cewa yana cuza san rai na siyasa a binciken da yake gudanarwa. Lauyan Ty Cobb ya ce duk da maganganun da hasashen da kafofin watsa labarai suka shayi kan wannan lamari, fadar White House ba ta da wani ƙuduri na ganin bayan babban jami'in binciken Robert Mueller. Trump dai ya zargi Mueller da cewa yana nuna san rai na siyasa a bincike da yake gudanarwa na ƙoƙarin gano alaƙar Rasha da zaben da aka yi a Amurka a shekarar 2016, da kuma ko akwai wani yunƙuri da shi shugaba Trump yake na kawo cikas a cikin yadda ake tafiyar da binciken. Trump ya ce yana mamakin ko me yasa Mueller yake da riƙaƙƙun 'yan jam'iyyar Democrats guda 13 da wasu hamshaƙan magoya bayan Hillary, amma ba ɗan jam'iyyar Republican ko ɗaya a cikin 'yan kwamitin binciken nasa. Sai dai kuma rahotanni sun nuna cewa Trump ya kasa lura da cewa hatta shi kansa Mueller ɗin ya yi rijista ne a matsayin ɗan jam'iyyar Republican. Kurdawan Siriya na barazanar soma kai sababbin harhare akan dakarun Turkiya da kawayensu na Siriya waɗanda suka kwace ikon wato wanda suka kwace ikon garin Afrin dake arewacin Siriya wanda yake sansanin Kurdawa. Dakarunmu a cikin Afrin za su zame musu babban matsala a cewar wani babban jami'in Siriya ɗan kabilar Kurdi Usman Sheikh Isa. Turkiya da kawayenta na Siriya sun daga tutocin su a tsakiyar Afrin a safiyar jiya Lahadi inda suka bayyana cewa suna da cikakken iko da garin bayan da aka rasa wani da zai ja da su daga mayakan Kurdawa na kungiyar PDU. Turkiya nawa kungiyar YPG kallon kamar wani bangare ce ta kungiyar Kurdawa ta KWP wacce ta dade tana yaki akan ganin an sami kasar Kurdawa ta daban mai cin gashin kanta da zata tare da wani bangare na Turkiya.
To labaran duniya aka saurara daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To zamu fara yada zangon ne a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda gwamnatin kasar ta yi bayanin dalilanta na rashin tafiya taron AU a Rwanda wajen rattaba hannu kan yarjejeniyar cinikayyar bai daya da kuma abinda yasa take son ta bi a hankali tare kuma da tuntuba kafin ta yanke shawara ta karshe game da batun. Umar Faruk Musa gare ka.
A wata takaitacciyar sanarwar da ma'aikatar hudu da kasashen waje ta Najeriya ta raba manema labaru bisa ga sanya hannun babban jami'in ta wato Tope Elias Fatile, shugaba Muhammadu Buhari ya ce yana bukatar ƙarin lokaci domin yin tuntuɓa kafin a yi matsayi na ƙarshe da zai kai ga rattaba hannu ga wannan yarjejeniyar. Amma a fira da na yi da shi wani ƙwararre akan sha'anin tattalin arziki Malam Shu'abu Idris ya bayyana min cewa lallai da wallahi goro amiya
wannan matsayi da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya dauka ko kuma gwamnatinsa ta dauka bana ganin wani sabon abu ne saboda duk wanda ya san shugaban kasa Buhari musamman lokacin da ya zo a cikin mulkin soja bai taba amincewa da cewa wai kasashen Afirka ya kamata su yi cinikayya na bai daya ba. A kusan tunanin shi za a ce ya zo ɗaya ne da kaman nan shugaban kasan Amerika na yanzu wato Donald Trump wanda yake ganin rufe gidan kutukun buginu kafin kun ce kun amince kowa da kowa ya zo ya yi kasuwanci da ku. Ana wata ne gaskiya wannan wani abu ne wanda za a iya cewa illa kuma wato bileke ne toshi bayan sallah.
To amma a yanzu tunda akwai kungiyar kwadago da kungiyar yan kasuwa ta kasa duk sun kyamaci a je a yi wannan sa hannu ba ganin akwai bambanci da lokacin da yake soja.
To ai in ka ce wai dan saboda kungiyoyin ba su amince ba a to ai kungiyoyin suna faɗa ma gwamnatin Buhari kada ta yadda kasan Morocco ta shigo wannan hadaddiyar kungiyar nan ta yammacin Afirka wato ECOWAS.
Malam Shu'abu Idris kenan kwararre akan sha'anin tattalin arziki a tattauna da nayi da shi a Abuja. To amma a waje daya Hamisu Muhammad editan bangaren tattalin arziki na Daily Trust da ake wallafa a Abuja ya bayyana min cewa lalle gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta yi dabara mai kyau.
Ita dokar tana ba da dama ne in an sa hannu za ta ba da dama kowace ƙasa ta Afirka za ka iya shigar da kayanka ba tare da tsangwama ba ba tare da wani haraji ba za kuma ka iya kai ma ka kai wata ƙasar ka je ka saida. To ƴan kasuwan Najeriya abinda suke tunani shine saboda rahin muhimman kai ayyuka na ƙasa wanda za su tallafa wa harkar masana'antu kamar wutar lantarki, titina da dai abubuwa da ya kamata sadarwa za ka ga Najeriya kullun kayanta a baya yake in ka kwatanta su da kasashe irin su Ghana da su South Africa ko nan Benin.
Hamisu Muhammad kenan editan bangaren sha'anin tattalin arziki na Company Media Trust a Abuja. Umar Faruk Musa Mura Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar daga Najeriya kuma bari mu kada Jamhuriyar Niger inda ganin yadda gwamnatin kasar ke yawan kashe kuɗi kan jinyar manyan kasar a kasashen ƙetare ta bullo da tsarin neman tantancewa daga babban asibitin kasa da ke Yamai kafin a fitar da duk wani babba jinya kasar waje. Sulaiman Muna Barma gare ka.
Ministan kiwon lafiyar al'umma Dr. Ilyasu Idime Nasara ya yi min ƙarin bayani.
Ka san ana korafi kullum ana cewa magabata in ma ciwon kai gare ka sai horan shi, in ciwon ciki gare ka sai turai. Waɗanda sun ka zamanto duk shekara ana kashe ya da miliyar 10 wanda ake kai mutane ƙasar waje a yi musu magani. To shine bayan mun yi bayani bisa wannan aka ɗauki wannan ƙuduri a nan gaba duk wani wanda baya da lahiya in minister ne in ɗan majalisar dokoki ne kai ko wane ne dai sai ya biya wannan asibiti an yi bincike sai in ita kanta asibitin tace ba za ta iya mai magani ba lokacin nan ne za a hiddo kudi da cikin aljihun gwamnati a kai su kasar waje
masu kare haƙƙin dan adam sun yi na'am da wannan mataki saboda a cewar su alama ce ta daidaita talaka da masu rigar mulki to amma abin jira a gani gwamnati ta zartar da matakin a gani a ƙarsu dan maji son Allah shine shugaban kungiyar kare haƙƙin jama'a ta Kaded
ba tai giringirin ba sai tai mai tunda muna ganin ire-iren wannan abubuwan da yawa in an doka wani bi sai wuji-wuji sakop tunda akwai waɗanda gidibin su duk abin da bai gyara su da su da iyalin su to abu ne wanda in ma a dokance ne ba su yarda su jaddada shi magana da ministan lahiya yayi a tabbata da gwamnati zai doka matakin da wannan abin ya tabbata
tunda dai gwamnatin ta fara aiwatar da sauye-sauyen da za su bada damar rufe dukkan wata barauniyar hanyar fitar da marasa lafiya zuwa ƙetare sai dai wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullun injiniya Rabi'u Alhaji Kane na gargadin ma'aikatar kiwon lafiyar al'umma akan wasu muhimman matakai
yanda ake rantsar da shugaban kasa ake rantsar da alƙalai ya kamata su ma wa'annan malaman likitoci da za su wannan zama sayar su cewa da ya kamata a hidda ka su ma su zo su yi rantsuwa za su hidi tsakani da Allah in ya kamata a hidda ka
Sule Ummuni Barma Muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger.
Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah.
To gaida Suleiman, kamar yadda muka faɗa a baya, an jima kaɗan za a kira wayar mu a bayyana ra'ayoyi kan yadda ake biyan ƴan majalisar dokoki a Najeriya a matsayin salary ko allowance. Kafin nan ga ƙarin bayani.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
To da alamar zamu fara daga Kwara. Wace kallai a Kwara?
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana Jalla Garba ina Sokoton Najeriya mai blouse da kayan wuta kala-kala daga nan Kwara a Najeriya.
To Haji Bello.
Gaskiya dangane da wa'annan mafudan kuɗaɗe da aka ba ƴan majalisa. Gaskiya bai dace ba. Sai idan muka dubi yau sun halin tsakanin ƙasar nan take. Ga ma'aikata suna ta tsuwa.
To mun gode da wannan
amma ba a kyauta gaba shi yawa ma'aikata yawa kuma ana ɗibo wannan makudan kuɗi ana ba wannan majalisa gaskiya bai dace ba ya kamata ma'aikata a ba su kuɗi a sakan musu dukan su su waratar da iyalin su su horantar da iyalin su da horin ciki bai kamata ba a ce ana ɗibo wannan makudan kuɗi ana ba wannan majalisa
to mun gode mai blouse layin ka na dan tangarda amma an fahimce ka to bari mu je mu Kwara wake kan layi a Kwara
daga Naija
to wake kan layi a Naija
Ibrahim ne wancin hula a garin Maigode a Kimba
to Malam Ibrahim
to a gaskiya wannan tafargaza da ake ɗan majalisu ke yi Najeriya tsakanin da Allah abun ma duk inda ake yake wuce wuri dan saboda ka duba ainihin malaman makaranta ma su ya kamata a ce an kyautata mu albashi dan saboda ƴaƴanmu su samu karatu amma haka duk ba a samu ba yanzu nan muna da mazaɓu sun kai guda biyar amma aiki na naira 1,000 duk wannan majalisa da ke jihar Niger ba wanda ya zo su kai mana aiki na naira 1,000 babu shi
bayanin da suka yi shine akwai wasu wato na waya da za a ce da aka dora musu da in ba su da wannan kuɗin ba za su iya saukewa ba da dai sauransu ba ka ganin sai da aka zauna aka tantance aka san abin da ya kamata kafin aka yanke shawarar ba su wannan allowance din
to gaskiya mu wannan majalisar nan gaba ɗaya ba mu san aikin da suke ba dan saboda a Najeriya nan babu wata jiha a Najeriya wanda za a ce wani dan majalisa zai bugun gaba da cewa yana kyautata samun ainihin mazaɓin shi babu shi
to mun gode da ra'ayinka bari mu je mu Kaduna garin Gwamna ake kala a Kaduna
Ibrahim ka almasu barka da dare
barka da warhaka mai rido
suna na Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya
a gaishe ka
to an zo wurin malam ka almasu gaskiya al'amari tsakani da Allah ɗan Najeriya sunan musori talakan Najeriya
So saboda irin waɗannan makudan kuɗi da waɗannan mutane kai tunanin ko ba fa su suke ba fa albashi ake ba su ba a'a ɗan majalisar Najeriya su suna dadawa kansu abinda suka ga dama su dauka ne ba dole ba kan talakan Najeriya su wala a Najeriya ba muna kira ga shugaban kasar Najeriya ko constitution na Najeriya da ya so ta majalisar dokoki mai rita guda daya idan ake haka to ina ga za a samu cigaba amma in dai ba haka ba wani shugaban kasa da zai yi wa mutane ayyukan da ya kamata na kai gida a Najeriya
to mun gode mai rido bari mu je mu Lagos ke kalla a Lagos
hello
ana magana
da Haruna Umar ne
to malam Haruna muna jin ka
bisa wannan kudi da ake ba yan majalisu inda kasan nan take inda mutane zaka je asibiti ka gansu suna neman kudin magani ko operation za a kinata wallahi tallahi suna kwance sun gagara ba su da kudin ya kamata a dauke waɗannan abubuwa din nan gwamnati wannan kudi a tara shi a rinka ko investing mutane suna samun ayyukan yi
abinda wasu ke cewa shine wani sa'in talaka shi yake sawa dan majalisa nemi wannan kudin saboda akasari zaka ga anje an tari gidan dan majalisa an buga layi ana roƙon sa cewa matata ta haihu ko zan kai ɗana asibiti ko wani abu makamancin haka an bai da wannan kuɗin sai kuma kaga an tsane shi baka ganin shi ma aka ce in daddawa in bira waye baka ganin shi ma talaka kamata yi a ce ya hakura in yana son dan majalisa ya daina buƙatar kuɗi mai yawa haka
ko me tsari yake nema ai bawo mutum din shi yake kawo masa gobe ya koma amma mutum ya je ya same ka ka nuna masa ya nemi sana'a yi zaka taimaka masa ko in yana sana'a ka taimaka masa ya kamata mutum ya san haka amma bani wannan ai ba za ta kai mutum mafuta ba yi
to mun gode sosai da ra'ayin ka bari mu sake komawa Kaduna wake ka laye a Kaduna
to ka albashi garo barka da lafiya
barka da warhaka
sunana Murtala ina kiran ku daga garin Rigasani a Kaduna tarayyar Najeriya
haka ne Murtala
to bayan ka albashi ka ga na farko mai yarin da kai to inda wata jam'iyya fa ta ba talaka kudin rago da kudin suna ba wannan gwamnati ba asali ma wannan gwamnati fa talaka ke tsari charge card ya taimaka ma wannan jam'iyya ko ku waɗannan wa'i zababbuwa wannan jam'iyya kaga mun kudin mu ma muka cire ba taba yi ba a tarihin Najeriya ba mu san dai da can ba lokacin su daura muka sai ka tiri charge dan dai suna ba su da kudi
haji Murtala ba maganar gwamnati ake ba ana maganar
shawara
yawa
majalisar ne ya kamata dinga daukar ta kaman contract inda zama a ji a rufe ta sharan da akwai zama a yi ciniki da su yau nawa za su zauna a biya su kawai daga ranar suna tashi a rufe ta ba sai kowa ya je kafa sana'a ji fatan za a
tashi lafiya. To Murtala mun gode. To bari mu je mu Nasarawa ke kalla a Nasarawa.
Suna magana da Malam Mahmud mai Daduma a Nasarawa, Karo Local Gamma Nasarawa State.
To muna jin ka Malam Mahmud.
Abinda ya kamata idan wannan kudaden.
Ci gaba Malam Mahmud.
Dan ke ba ƴan majalisa.
Hello muna jin ka Malam Mahmud layin ka kamar akwai matsala
nace kudaden da ake ba ƴan majalisa wannan ya kamata su tattausaya mu talakocin su din da yi musu aiki na inganci wanda yake ko bayan sun tafi a ce wane yayi muna a garin inda yake zaune mazabar shine shawara ta din a cikin su din wai ba laifi bane amma garin ku inda aka zabe ka je can ka manta da duk mutanen garin ku gaba ɗaya ba wai da kai wani bawul ko wata makaranta ko wani abu dai wani masallaci ne da ake wane muna lokacin da aka zabe
shi akwai masu cewa akwai wasu ƴan ayyuka haka din nan da suka yi wannan kuɗin na ɗaya daga cikin abubuwan da suke samu su yi waɗannan ƴan aikace-aikace haka kawai dai na kamar tukuici haka dai da sauransu duk da yake su ba ɓangaren zartaswa ba ne ba
haka ne to amma duk da haka ɗin abinda zai mu yi
to mun gode layin ka kuma dai da matsala bari mu je mu kebe wake kan layi a kebe
Ibrahim Galma almaki barka da
haka
kana magana da Alhaji Hassan da ni fandu mai titi a doye kiti daga gunduman lelaba a rungun local government
to
tabi Najeriya
to muna sauraron mai kifi
to gaskiya Ibrahim Kalmu shi garba sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ina tabbatar maka da cewa ɗan majalisan nan cikin dankali suke muna
to me yasa kace haka
dan mu abin da zan ji aka to mu talaka waɗanda kauyawa da muka zabe su ina tabbatar maka da cewa idan ma mutun ya kai kono ya zai sallama musu wallahi ba su ita ba su ma san cewa kana ba su ko gaka su ba har su taimaka ma
amma sau da yawa zaka ga an buga layi an fito ana raba kuɗi dan majalisa ya ce abba da ko haka zaka za baka taba ganin haka ba
wallahi ni ba taba gani ba Allah ya majalisa idan aka labe su su bi kanana hukumomi kauyuka su gani lungu lungu sako sako su ga abubuwan da wahalan da kananan talakawa mu muke fiki
to mun gode da ra'ayinka da kuma ra'ayin kowannenku da ibada gudunmawa a wannan shirin da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu mun gode to ga shiri na gaba
labaran wasanni
jama'a tare da fatar kun yi hutun ƙarshen mako lafiya kun fito daga cikin sa muke tabbun ku ga shirin labaran wasanni mun wannan litinin kuma za mu fara da ga muku cewa Cristiano Ronaldo yana ta ƙara nuna kuzari gane abin da yayi jiya Lahadi lokacin da ya sa ƙwallaye har guda hudu a nasarar da kungiyar sa Real Madrid ta samu kan Girona wanda suka ci lauci 6-3 a wasan La Liga da ake yi shi dai da Ronaldo wanda kamar yadda muka sani sau biyar yana cin lambar girma ta Ballon d'Or ya saka ƙwallaye guda 17 kenan a cikin wasanni 8 da yi a dukkan gasannin da yake yi wanda wannan ya bashi jimillar ƙwallaye guda 22 da ya saka a cikin raga a cikin wannan kakar wasanni mana uku kawai ke tsakanin shi da Lionel Messi to da yake mun dauko maganar Messi ya kamata mu ga muku cewa shi kansa ya fahimci wannan lokaci yana kore masa ne ya kokari ya ciwo kasar sa Argentina kofin duniya wanda kuma yana ganin wannan na Russia da za a yi na wannan shekara watakila shine lokacin sa ko kuma damar sa ta karshe na ciwa ita Argentina wannan kofi da ta dade bata ci shi ba ita da Argentina sau uku tana cin kofa America amma ko kokarin da ta yi a shekarar 2014 ya ci tura na cin kofin duniya lokacin da ta sha kashi a hannun Jamus Laban kasar Argentina da cin kofin duniya tun 1986 sai yanzu tana da dama a cikin gasar bana ta cin kofin duniya da za a yi a Russia da yake yanzu haka an hada ta da kasashe irin su Iceland da Croatia da Nigeria a rukunin su na Group D Abu kalilin ya rige wa Muhammad Salah na kasar Misra dama na yazo ya zama dan kwallon nahiyar Afirka da ya saka kwallaye mafi yawa a dukkan wasannin Premier League da ake yi yanzu nan kwallaye hudu da Muhammad Salah ya saka a wasan da suka yi ranar Asabar din da ta wuce ya sa ya kusa ya zama dan wasan kwallon kafa na Afirka mafi saka kwallaye a raga wato ya kusa ya cimma Didier Drogba kenan tashar BBC ce take bada rahoton cewa kwallaye hudu daga cikin kwallaye biyar da Liverpool suka saka a nasarar da suka samu kan Watford a wasan da suka yi a ranar Asabar din nan shine yasa yanzu yake da jimillar kwallaye 28 da ya saka a raga wannan nasarar da ya samu ta sa yanzu kwallo guda ɗaya tilau a hadin ta lage ya samu ya cimma Didier Drogba na Chelsea kuma dan kasar Cote d'Ivoire wanda yake da jimillar kwallaye 29 da ya saka a kakar wasanni ta shekarar 2009-10 sannan kuma a wasan na shekarun jiya Asabar din wannan nasarar da shi Mohamed Salah ya samu ta sa ya zarce Emmanuel Adebayo na kasar Togo wanda ya saka kwallaye 24 a kakar wasanni ta shekarar 2007 da kuma 8 to bari mu karkare da duba alan maki-maki na Premier League inda har yanzu Manchester City ci take kan sahun gaba da maki 81 sai Manchester United na binta da maki 65 yanda Liverpool ta zo ta uku da maki 63 Spurs mai maki 61 da Chelsea mai maki 56 da kuma Arsenal mai maki 48 su ne suka zo na hudu da na biyar da kuma na shida jama'a abin da ya sauka a labaran wasanni yau kenan mun ba ku lafiya
yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka Sakataren harkokin tsaron Amurka James Mattis ya ce bai ga wani canji a fasahun yaki na sojan kasar Russia ba bayan furucin da shugaban Russia Vladimir Putin ya yi kwanan nan inda ya bayyana cewa Russia ta kikiro wasu sabbin makaman kawo wa Amurka hari a matsayinsa na sakataren harkokin tsaro ya ce aikinsa shine ya gudanar da nazari akan dabarun yaki na kasashen duniya kuma ya tabbatar da cewa babu wani canji game da wata kwarewa ta sojan Russia a bayanin da Putin ya yi tsarin makaman da shugaban Rasha ya magana a kansu abu ne da za a dau shekaru kafin a kai ga a kera su, kuma ma a cewar sakataren bai ga alamar za su canza wani abu a daidaituwar karfin sojin kasashen biyu na Rasha da Amurka ba. Maganar waɗannan sabbin makaman ba sa da wani tasiri a gefen mu na canza matsayin mu, inji sakataren tsaro Mattis. Ya ƙara da cewa soke taron zaman tattaunawar kan dabarun kawo zaman lafiya ya nuna cewa Rasha tana wasa da muradinta masu fa'ida a gunta. Da ya juya kan maganar Siriya kuma, Mattis ya lura cewa Rasha ta rattaba hannu kan kudirin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya kan tsagaita wuta a Homs, Aleppo da gabashin Ghouta. Abokansu gwamnatin Assad na ci gaba da kai harin bama-bamai a Siriya. Suna tafa tattakar jama'a, wani lokacin ma suna auna asibitoci. Abin kamar ba sa iyawa ko kuma suna aika abubuwa da suka karya doka ko kuma duka biyan. Sakataren ya gaya wa manema labarai cewa yana sane da rahotannin da ake bayarwa akan cewa ana kai hare-haren gas na chlorine da na bama-bamai a Siriya. Kusan kamar ciwo ne ganin yadda abubuwa ke maimaita kansu kamar yadda muka gani a da. Misali a Aleppo kuma kafin nan a Homs, a cewar sakataren. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta yi aiki da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya domin ganin an kulle yarjejeniyar tsagaita wuta a Siriya. Amma sai Siriya, ƙawar Rasha, nan take ta shiga sabawa yarjejeniyar, a cewar Mattis. Duk da haka, muna aiki ta hanyar diflomasiya. Amurka na ci gaba da aiki, kuma ba za mu daina ba. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani sharhi, za ku iya rubuta wa editorials a VOA Washington DC lamba 20237 USA. Za ku kuma iya yin bayani tare da duba duk sharhunan baya a VOA editorials a shafinmu mai adreshi www.voanews.com/editorials.
To ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Fiye da mutane 1,000 ne suka yi tattakin jerin gwano daga unguwannin talakawa zuwa tsakiyar birnin Rio de Janeiro na ƙasar Brazil a jiya Lahadi don gudanar da zanga-zangar nuna jin takaicin kisan wata mace 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama Maria Franco. Masu shirya zanga-zangar sun yi amfani da na'urorin ɗaukaka aman sauti, suna cewa muryata ba za ta yi shiru ba a lokacin da zanga-zangar ta kai har kan babban layin garin. Wani mataki da ƙasar Philippines ta ɗauka wannan watan na janyewa daga kotun hukunta manyan laifuka ta ICC ya janyo zargin cewa kusoshin gwamnatin ƙasar na ƙoƙarin daƙile gallazawar da aka ce shugaban ƙasar na yi da sunan yaƙi da masu safara da mugayen ƙwayoyi. Kurdawan ƙasar Siriya na barazanar soma kai sababbin hare-hare akan dakarun Turkiya da ƙawayensu na Siriya waɗanda suka ƙwace ikon garin Afrin da ke arewacin Siriya wanda yake sansanin Kurdawa. Turkiya da ƙawayenta na Siriya sun ɗaga tutocinsu a tsakiyar Afrin a safiyar jiya Lahadi, inda suka bayyana cewa suna da cikakken iko da garin. Wani babban lauya a fadar shugaban Amurka ta White House ya ce shugaba Donald Trump baya da niyyar koran babban jigon gudanar da binciken na Robert Mueller daga aikinsa.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai kuma gobe ku ji wasu abokan aikinmu da sabbin shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Hafsa ɗan mai tsoro wadda ta karanta labarai, da Julie Leather Station wacce ta haɗa mana sauti, da injiniyanmu Suleiman Altarwali, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai gobe.